This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yau Lahadi 29 ga watan Disamba shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Da sanyin safiyar Lahadin nan, wani jirgin saman fasinjan Boeing 737 ya yi hadari a kasar Koriya ta Kudu. Wani samame da sojin Isra'ila suka gudanar da ya kai kaci mayakan Hamas ya tilasta rufe wani babban asibiti a arewacin Gaza. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nemi gafarar ta Faransa na Azerbaijan.
To kanin labaran duniyar kenan. Mazauna garuruwan da ke kan iyakar Najeriya da Nijar na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan cece-kucen da ake yi tsakanin hukumomin kasashen su biyu dangane da zargin samarwa sojojin Faransa matsuguni a Najeriya. Zargin da hukumomin kasar suka musanta.
Ce akwai sojoji na Faransa. Amma dai gaskiya mun ba mu gansu ba, amma sojoji namu sati biyu sun kauce ma mun gansu hannan gaskiya mutuci da
a jamhuriyar Nijar din har ila yau an kammala wasan kokawar gargajiya inda sabon zakara ya bayyana bayan doke mai rike da takobin wato Abdul Kadiri za ku ji wane ne. Sannan Sulaimani Barma zai shigo mana da shirin dandalin yan jarida wanda shi ma ya duba batun tankiyar diplomasiya tsakanin Najeriya da Nijar. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Lahadi, wani jirgin saman fasinja ya kama da wuta bayan da ya kuskure hanyar shi a wani filin jirgin saman ƙasar Koriya ta Kudu, inda ya bangaji wata katangar kankare lokacin da giyar gaba da ake sawa yayin saukar jirgin take aiki. Da dama daga cikin mutane 181 da ke cikin jirgin sun mutu a hadarin da ya kasance mafi muni da bangaren sufurin jirgin saman ƙasar ya taba gani. Jirgin saman fasinjan na Jeju ya yi hadarin ne a sa'ilin da yake kokarin sauka a garin Muan, mai nisan kimanin kilomita 290 daga kudancin birnin Seoul. Ma'aikatar sufuri ta ce jirgin na samfurin Boeing 737-800 yana da shekaru 15, ya kuma dawo ne daga Bangkok yayin da hadarin ya afku da misalin karfe 9:30 na safiya.
Ibon sago wani nan Rusu strike balsing hinsang din.
Shugaban hukumar kashe gobara a ƙasar Koriya ta Kudu Lee Jong-un yake cewa muna tunanin tsuntsu ne ya janyo hadarin ko kuma yanayi mara kyau. Amma nan gaba bincike zai bayyana mana abin da ya haddasa hadarin. Hukumar kashe gobara ta Koriya ta Kudu ta ce akalla mutane 177, mata su 84 da maza su 82, da wasu mutum 11 da ba a gane jinsin su ba a nan take suka rasa ransu. A ranar Asabar, Ukraine ta ce ta kai hari kan wani wurin ajiye makamai na jirage marasa matuƙi a yankin Oryol na Rasha, da ta ce ya karya lagon Rasha matuƙa wajen kaddamar da gaggan hare-hare na jirage marasa matuƙi a kan Ukraine. Babban janar ɗin sojin Ukraine ya faɗa cikin wata sanarwa ta kafar Telegram cewa dakarun saman Ukraine ne suka kai wannan harin. Sanarwar ta ƙara da cewa a sakamakon harin an yi nasarar lalata makekin ginin kankare na wurin ajiyewa da gyaran jirage marasa matuƙi samfurin Shahed Kamikaze. Ya ce wannan aikin da sojoji suka gudanar ya yi matuƙar rage ƙarfin makiya wajen kai hare-hare ta sama da jirage marasa matuƙi kan gine-ginen fararen hula a Ukraine. Moscow dai ba ta ce uffan ba dangane da kai harin. Rasha ta riƙa kaddamar da hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi a Ukraine a tsawon watanni 34 da ta kwashe da mamayar da ta yi wa Ukraine. Wani samame da sojin Isra'ila suka gudanar da ya kai kaci mayakan Hamas ya tilasta rufe wani babban asibiti a arewacin Gaza, ya kuma kai ga tsari daraktan asibitin, cewar jami'an hukumar lafiya ta duniya da na lafiya a yankin a ranar Asabar. Jami'an lafiya na yankin Palestino sun ce harin da aka kaiwa asibitin Kamal Adwan ya tsaye da komai cak, lamarin da ya ƙara haifar da tsananin halin ayyukan jin kai a Gaza. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa cikin dare ta kafar sadarwa X kan hare-haren da Isra'ila ta kai da sanyin safiya kan asibitin na Kamal Adwan cewa ya jefa asibitin guda ɗaya tilo babba wajen samun magani a arewacin Gaza cikin garari. Rahotanni da aka fitar a farko-farko sun nuna cewa an kone muhimman bangarori na asibitin ka kuma lalata su a yayin samaman. Hukumar ta WHO ta ce har yanzu akwai ma'aikatan lafiya su 60 da marasa lafiya su 25 da ke cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai a cikin asibiti da ya hada da waɗanda aka sanya wa na'urar tallafawa numfashi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar, amma bari mu fara da wannan rahoto daga Najeriya. Al'ummomin da ke zaune kan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar sun ce ba su taɓa ganin wani jami'in sojin fara fata ba a yankunansu ya lokacin da suka kwashe suna fama da matsalar ayyukan 'yan ta'addan Lakurawa. Wannan na zuwa ne lokacin da ake ci gaba da kace na ce kan kalaman da shugaban gwamnatin soji a Nijar ya yi a kan shirin Najeriya na samar da sansanin sojin Faransa a Najeriya, zargin da hukumomin ƙasar suka musanta. Daga Sokoto ga rahoton da Muhammad Nasir ya aika mana.
To al'ummomi da ke zaune kan iyakokin ƙasashen biyu watakila su ne kan iya kasancewa na farko da za su iya ganin waɗannan sojojin idan sun shigo Najeriya, kuma kan haka ne na ziyarci wasu yankunan da ke iyakar ƙasashen biyu ta jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya domin jin ta bakin mazauna wuraren.
Sunana Abdullahi Adamu. Abubuwan da sauki don gaskiya an yi lokacin da gaba ɗaya nan wala baka iskan makowa gaskiya. Amma yanzu kaga gaskiya abubuwa da dama gaskiya alhamdulillah. An ce akwai sojoji na Faransa amma dai gaskiya mu bamu gansu ba, amma sojoji namu sati biyu da sun kauce ma mun gansu hannan gaskiya motoci da yawa sun zo. Akwai wani kauyeci ne da aka ce ma Alkasun sun je wajen sun yi operation.
Adamu Umaru Jumaji Mangaya. Na ruwa ru muke. Eh to kaman can yankin mu lalle ba turawa ne ba, kaman dai suna tawo kaman ƴan bindiga na suna shiga cikin daji ne, amma lalle mu suna ba su bi dai suna bi cikin daji ne.
Ba ku sojoji farare ba?
A ba mu gansu ba gaskiya. Mu dai can wajen mu ba su zagaya, can lalle ko da suna shiga dai mu ba mu gansu ba.
Har ma waɗanda ke yawon kasuwanci daga Niger suna shigowa Najeriya sun ce ba su saba ganin wani abu mai kama da sojoji fararen fata ba tun daga cikin Niger har zuwa Najeriya.
Sarkin watanku. Dan Laboda Niger yankin Kwanni. Awo Laboda ka ta nan ba an zuwa tsunga.
Kuna ganin ma'aikata waɗanda irin kwarare waɗanda wasu ƙasashe ba 'yan Najeriya ba tsakanin Niger zuwa nan?
A ni Allah bai gwada min su ba.
Akwai wanda ka jiya ce ya taɓa ganin su?
Ban taɓa gani ba, wani bai ce min ya gani ba. Zan ƙarya.
To sai dai a cewar wasu matsalar ɗan ta'addan Lakurawa har yanzu ba ta kawo ba.
Sunana Kabiru Muhammad ruwa wuri. Don ko jiya da yamma misalin ƙarfe 6 na yamma wa'yansu sun biyo mu muna nan gona sun ka wuce da su biyu da mashin da bindigoginsu sun kai nan yamma wajen ba gida. To wannan kalubalen muna fuskantar shi gaskiya.
Shugabannin al'ummomin sun ce dangantakar mutanen ƙasashen biyu kyakkyawa ce, kuma wannan batun ba zai sauya ta ba domin 'yan uwan juna ne.
Nana Aminu Ali Ibrahim Sarki Mamballe gudun local government Sokoto state. Dangantakar mu da jamhuriyar Nijar an tashi tun daga uwaye wadda kakanni da uwaye. Akwai hulɗa ta auratayya, akwai hulɗa kuma ta kasuwanci, akwai hulɗa kuma ta ɓangaren kiwo da mun ka isku har yanzu abubuwan suna nan ana yi.
Duba da cewa wanzuwar 'yan ta'addan Lakurawa a cikin yankunan da ke iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar kan iya saka ayar tambaya akan yiwuwar hannun ƙasashen ƙetare wajen tayar da zaune tsaye a Najeriya. Kamar yadda shugaban gwamnatin soji ta Nijar ya furta, ya sa na tambaye wani ƙwararre mai bibiyar lamuran rashin tsaro a yankin Afirka ta Yamma, Dr. Murtala Ahmad Rufa'i, na sashen nazarin tarihi da harkokin ƙasashen waje a Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto. Ko wannan batun na Lakurawa na iya gaskanta wannan hasashe?
Lakurawa suna cikin shekarar 8 a wa'innan wurare. Sa'annan kada mu manta ba, a wannan wurare kadai suke ba. Idan yanzu misali a ce Lakurawa sun zo sun zauna akan iyakokinmu saboda a yaƙi Nijar, inda suke a Benin Huami, za a iya cewa ba ma Lakurawan ba, akwai su ƙungiyoyi na ta'adda waɗanda ke a wurare da yawa. kuma alhamdulillahi a kwanakwanan nan mun ga yadda gwamnatocin Najeriya da jami'an tsaro suka dauki wannan matsala na rakurawa ba da wasa ba. Kaga idan a ce lalle Najeriya hada kai ta yi da Faransa saboda a kawo su a yaƙi Niger, banga abun da zai kai ga sojan Najeriya je hada da lakurawa ba.
Duk da waɗannan kalaman da martani da wasu mutane ke mayarwa, mahukunta Najeriya na ci gaba da kokarin fatattakar ƴan ta'addar lakurawa kamar yadda na shedi girki jami'an soji a yankin Gudu, inda nan ne ake jin cewa na cibiyar lakurawa take a Najeriya, da kuma yadda sojojin sama da na ƙasa ke kai musu hare-hare a iyakokin ƙasashen. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nemi gafarar ta Faransa na Azerbaijan kan abin da ya kira abin kaicu da ya faru biyu bayan faduwar wani jirgin Azerbaijan a Kazakhstan da ya yi sanadiyar salwantar rayukan mutane 38. Kremlin ta faɗa cikin wata sanarwa cewa makaman tsaron sararin samaniya na barin wuta ne a kusa da Grozny, babban birnin Chechnya, sakamakon wani harin jirgin sama mara matukin Ukraine lokacin da jirgin ke kokarin sauka. Jirgin ya tsaya daidai lokacin da dakarun tsaron saman Rasha suke harbo jirgin saman na mara matuki na Ukraine. Fada Kremlin ta bayyana neman gafara daga shugaba Putin zuwa ga shugaban Azerbaijan Ilham Aliyev, ganin cewa lamarin ya faru ne a harabar sararin saman Rasha. Jirgin saman da ya taso ne daga Baku, babban birnin Azerbaijan, zuwa Grozny a lokacin da ya soya akala zuwa Kazakhstan, ya rikito a lokacin da yake kokarin daidaita sauka a ƙasa. Mutane 29 sun tsallake rijiya da baya inda suka tsira da ransu. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko ya yi afuwa ga mutane sama da 20 da masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama suka bayyana da bursunonin siyasa, cewar wata sanarwa da aka wallafa a shafin sadarwar shugaban ƙasa a ranar Asabar. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da shugaban ke ganiyar gasawa jama'a gujiya a hannu a shirye-shiryen zaben raba gardama na shugaban ƙasa da ke tafe a wata mai zuwa da ka iya tsawaita mulkin Lukashenko na tsawon gwamman shekaru. Jami'an Belarus dai ba su bayyana sunayen waɗanda aka yi wa afuwan ba, to amma sanarwar da aka wallafa a shafin sadarwar shugaban ƙasar ta ce dukkan waɗanda aka sakan mutane ne da suka aikata manyan laifuffuka. Sanarwar ta ƙara da cewa rukunin waɗanda aka sakin sun haɗa da mata su 11, sannan akwai wasu su 14 daga cikin waɗanda aka yi wa afuwar da ke fama da cututtuka masu tsanani.
To a gaida Hawwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Niger an kammala karo na 45 na kokawar gargajiya ta bana a garin Doso, wasan da ya samu halartar shugabannin gwamnatin Niger, Mali da Burkina Faso, inda Abba Ibrahim na babban birnin Yamai ya karbe takobin gasar daga hannun sarkin ƴan kokawa Abdu Kadiri mai lakanin Isaka Isaka na Doso, wanda ya lashe takobin a can baya har sau 6, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Irin yadda ta kaya kenan a wannan lahadin a garin Doso a hilin kokowa Salma ɗan rani na wannan jihar, tsakanin Abba Ibrahim na babban birnin Yamai da Kadiri Abdu na Doso, kuma sarkin ɗan kokowa na ƙasa da yake lashe takobin kokura har sau 6 a can baya. Abba Ibrahim ya yi wannan galabar ne gaban Firaministan Jamhuriyar Nijar da takwarorinsa na Mali da Burkina Faso da jakadodin ƙasashen waje da dama da ke ƙasar ta Nijar da ma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnonin ƙasar da sarakunan gargajiya da dukkan membobin gwamnatin ƙasar. Na tambaye Umaru na Mesaje, memba ƙungiyar kokowar gargajiya ta birnin Ƙwanni, ko yaya suka ji da wannan kayan da sarkin ƴan kokowa Abdulkadiri ya sha, kuma yaya mutanen Doso za su ji da wannan kasancewa sun yi alwashin rike takobin su a gida.
Ya san Abba, Abba ya san shi, ba wai yau kokowar kota ba sun kawo gida Abba, ya saba gida Abba. Amma ka da shekarar da ka da Abba karje ba ja ta an kai cikin karrufi na Allah sun ka gamu da Abba, ba cikin irin wagatakon ba.
To ya kace ganin Doso za ta shirin kwana a yau?
Doso sai ta kwanwa da kowa ya kwansu waɗanda lokacin da ya ce takobi su mutane a son kuwa yan ƙasa na kamar su sai su yi hankuri kuma ai Allah na ba da mai lokacin da ya samu sa'a Allah na ya ba shi sa'a
sai dai a cewar Musa Ƙarhe shugaban club zabe sonka na nahiyar Afrika kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kokowar gargajiya na jihar Tawa wannan karo dole ne su yi murna saboda an dade ana cewa babu maza yan kokowa kasar kamin ya tsokaci game da halartar magabatan kasashen Niger Mali da Burkina Faso a wannan garin na Doso
dole ne yau in yi murna da an ce babu maza sai zan yi Allah ya kawo dan Niger cikin kasa ya amshi takobi ya maida shi mai kinan alhamdulillah kuma Haruna in ka gane yau karo 45 an kai ba ta kokowa mai tarihi ba irin wagga domin abin da sani ce ma haka kaga prime minister na Mali yazo prime minister na Burkina yazo dan ku kenan ga prime minister na Niger na yamai kokowa wannan kuma magabata ne sun doka mu kokowa mataki kuma sun ba kokowa ƙarhi kuma sun ba ta kuɗi
an dai kammala kokowar ta bana inda zakaran cewa da Abba Ibrahim na wambirin yamai ya sha kyaututtuka da ruwan kuɗi yayin da mutanen Doso suka koma gida cikin zullumin wannan kayan da zakaran su Isaka Abdul Kadir ya sha garin sa amma daga bisani ministan wasanni da matasa na kasar yayi bayanin cewa karo na baɗi kuma na 46 na wasar mafi farin jini a jamhuriyar ta Niger zai wakana ne a garin Tawa idan Allah ya kai mu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A gaida Haruna Mamman Bako wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma a kilohertz 1530 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 kazalika a kodiyo shi ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu kuma ga shirin dandalin yan jarida
zango ma ko cin mutum yiti ba shi sauyin na dan jarida
masu sauraro barkanku da sake haduwa a shirin dandalin yan jarida wanda ke tabo muhimman batutuwan da suka wakana a kasashen mu na Afrika musamman ta tsakiya da ta yammaci Sule Mumuni Barma ni zan jagoranci wannan shiri dake samun bakuncin wasu zaratan yan jarida Ibrahim Musa editan jaridar La Rue de l'Histoire Info da Amma Musa dan jarida a Radio Amfani Zander da jaridar L'Éclosion Amma barka da raka
Barka Suleiman barka sauran sauraro
Aji Ibrahim barka da shigowa shirin
Barka Sule
To kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka riga suka ji shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger ya zargi shugaban Najeriya da karbar kudade daga Emmanuel Macron da nufin baiwa Faransa damar kafa sansanin soja a jihar Borno a ci gaba da yunkurin haddasa hargitsi a Niger zargin da gwamnatin Najeriya ta yi watsi da shi kuma wannan na zuwa a ƙasa da mako guda bayan da ministan harkokin wajen Niger Bakariya Osangare ya gayyaci muƙaddashiyar jakadan Najeriya domin sanar da ita cewa suna zargin Najeriya da hada kai da makiyan Niger domin haddasa tashin hankali wannan na daga cikin labaran da suka fi ɗaukar hankula a yanzu haka Ibrahim bari mu fara da kai wai Ya za a iya fassara wannan turka-turka ta tsakanin Janar Tani da Bola Tinubu?
Wannan ya ɗauko asali ne tun daga yin mulkin da ya wakana a ƙasar Niger. Abinda kuma ya sa a kowane lokaci Niger take a fusace shi ne takunkumi mai nauyi wanda ƙungiyar ECOWAS da shi bona Ahmed Tinubu ke jagoranci suka kakaba ma Niger daga nan ne ai abin ya taso inda kake ganin tsakanin Niger da Nigeria babu sassauci ummal aba isa duk abin da ke wakana a yau daga can ne ya taso
To amma kana ganin kamar shi wannan waɗannan kalamai na General Chani musamman zargin nan dai da yayi wa Bola Tinubu kamar za a iya daukan su cewa lalle akwai wasu hujjoji da za su iya gaskanta wannan al'amari.
Wanda ya fito yayi wannan kalamai shugaban kasa ne kuma ya kusanta bayanai ne waɗanda suka samu na asiri, bayanai ne waɗanda suka samu ga mutane waɗanda suke kamowa dangance da wannan yaki da ake yi na ta'addanci da ya sha mutane kai.
Kwamandodin 'yan ta'adda.
Kwamandodin 'yan ta'adda. Ni kuma ina ganin shugaban ƙasa ba zai hito ba ya yi magana wadda ba ya da fusha a gare ta.
Amma ya kai kake kallon abin?
Abin da ke nuna cewa da waɗannan gungunan ƙasashe guda biyu na su IS da ECOWAS sun kai matakin da watakila zai wuya a dawo a sasan ta tsakanin su kuma ya kai mataki da babu wanda ya yarda da wani cikinsu. Shi yasa kake ga irin wannan zarge-zarge suka yi yawa wanda kuma shi abannan da ya bada shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ya bada tunayen garuruwa da wajaje har kwa inda ma ya bada bayanai da ake amfani da su a fanni nazarin kwancin ƙasa don a tantance wuri wanda kuma duka ina ganin abin da ya saura gare mu na mu an jarida da kuma su mutane na wannan kasashe guda biyu na su da su diba irin wannan bayanai da ya bada duk da cewa yawancin waɗannan yankuna yankuna ne da suke ƙarƙashin ikon 'yan ta'adda ko kuma wanda su ta'adda suke yin abubuwan da suka ga dama a kai. Ya kamata daga dukkan ɓangarorin guda biyu a rinka taka tsantsan domin dukkan yadda take zuwa ta dawo ba waɗannan al'ummomi guda biyu ne ake ma kuma a halin yanzu dai su waɗannan al'ummomi kansu a ɗaki waje guda kenan. Ina ga dukkan ɓangarorin biyu ya kamata su yi takatsan saboda kalaman da shugabanni ke yi a wannan ƙasashe suka iya yin asiri dangance da wato alaƙa da ke da kwai tsakanin al'ummar ƙasashen guda biyu.
Waɗannan zarge-zarge na zuwa a wani lokacin da wasu ƙasashen ana zargin manyan shugabanni da hannu a wannan yanayi na tashe-tashen hankula da ake ciki.
To ai in ka lura ni ina ganin duka babban matsala ita ce ƙasar Faransa kuma ita wannan ƙasa ta Faransa idan ba a yi ba hankali ita za ta samu abin da take so da mun su burin su so ne suke da haɗa mu shiga rikici da juna kuma shiga cikin juna har ya kai inda ci gaban da muke nema na kasashen mu ko cin moriyar arzikin karkashin kasa na kasashen namu ya zama muna abu mai wahala. Kuma in ka lura dukkan matsala inda ta taso da gaskiya ko babu gaskiya irin kawance na kudda-kud da wannan shugabannin kasashe suke kulla da kasar Faransa wadda ita kuma kasashen mu suke daukanta a matsayin makiyaya su ne duka suka kawo wannan abin. Kenan ya kamata mu a Afirka a jimilce mu yi nazari mu gani ina waɗannan abubuwa za su iya kamu ne muradin mu ko muradin al'ummomi.
To barka mu da sake dawowa. Ana cikin wannan kace na ce na tsakanin Najeriya da Niger kungiyar CDAO ta fitar da sanarwa wacce a ciki ta bayyana takaici akan zarge-zargen da Niger ke yi wa wasu kasashe mambobinta domin ba'idin Najeriya. Shugaban na Niger ya zargi Benin da Cote d'Ivoire da haɗa kai ita ma ko kuma kasancewa 'yan amshin shatan Faransa a yunkurin ita gwamnatin Emmanuel Macron na ruguza al'amura a kasashen yankin IS. Ibrahim, me ka fahimta kai ka karanta sanarwar wannan ta CDAO?
CDAO a cikin wannan sanarwa ta naga inda ta fito ta nuna kamar bai kamata ba ana irin wannan zarge-zarge tsakanin kasashe har inda ma ta ce bai kamata ba a ɗora zargin Nigeria ita da tana ɗaya daga cikin ƙasashe waɗanda ke ba da himma ta ƙoƙarin a kawo zaman lahiya a cikin yankin Afirka ɗinma. Sannan sai kuma daga ta yi zancen inda take kira ga shugabannin ƙasashe ko in ce da shi shugaban ƙasa na Niger da su daina irin waɗannan kalamai waɗanda suna iya su kawo wata illa a cikin waɗannan ƙasashe. A takaice dai CDAO ta ɗauki ɓangaranci su dai cikin zarge-zargen da aka yi ba a tsaya ga ƙasashen CDAO ba kawai an tsaya ga ƙasashe hawa da buɗe cikin yankin Afirka ta yamma na ɗaya. Sannan na biyu kuma shi shugaba ya zargi a kasashe wanda ba cikin nahiyar Afirka. Sannan na uku ita Niger din ga da Mali da Burkina Faso sun ma bar sai da yawo din. To daga inda ko aka ce sun bar sai da yawo din kenan kamata yayi a ce abin da ya shafi sai da yawo ya shafa abin da ya shafi kasashen IS, kasashen IS ya shafa. Nigeria da Niger mun ba mu hatan mu ga an ci shugabannin kasashen mu suna sa irin wannan tunda sanin kowa ne da ya zamana IS din da ya zamana CDA din wa'annan kasashen biyu su fi ko waɗannan zama kusa ga juna an hita CDA ana cikin CDA ba ka iya raba ɗan Niger da ɗan Nigeria zumunta ta haɗa ta yin wantaka arme ya haɗa kasuwanci kuma ya haɗa kenan ya kamata a ce ana sala ana dibin bakin gatari mutane mai da hukai kansu cikin kube a nemi maslaha tsakanin wannan kasashen biyu.
Amma idan ka hankalci wannan kace nace na tsakanin Niger da Nigeria kuma ka karanta sanar wannan ta ECOWAS ba za a iya cewa ba kamar akwai alamun kungiyar AU tarayyar Afirka ta yi kwance da kaya.
Tabbas ai an kadi ba tunda aka shiga wannan rikici na kasar jamhuriyar Niger ita tarayyar ta Afirka mai ita ce ika wanci ma maganganun da ta yi ka lura ta mika goyon bayan ta ne ga ita kungiya ta ECOWAS. Akwai wani abu da ya kamata mu fita ne su lura da shi kuma cikin kalamai da ake a bangarori guda biyu mun lura kasashen IS wanda suke zargi wasu yan shugabanni ne a cikin kungiyar ta ECOWAS. In ka lura kasar Togo misali ai kasashen IS ba su da matsala da kasar Togo misali. Kenan wannan matsala ce wadda za a yi ta shahi shugabannin wadda kuma ita ce watakila take neman kasara ita wannan kungiyar ta ECOWAS. Kuma ya kashi wannan shugabannin su yawanci kasashen IS sun zana su. Shugaban kasar Najeriya Tinubu da shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara da shugaban kasar Benin Patrice Talon su ne shugabannin kasashen IS ke zargi da neman sabula taita wannan kungiya da kuma neman a yi amfani da ita da kasar Faransa. Kuma irin alaka da ake gani da bata tauya ba tsakanin kungiyar ta ECOWAS da kasar Faransa suna taimaka wajen tabbata wannan zargi. Kenan ni a gani na ba ma kungiyar tarayyar Afirka ba duka har kungiyar majalisar ɗinkin duniya baki ɗaya sun yi sakaci bisa kan wannan abu wanda watakila ake ɗaukan shi da abu ne wanda bai shafi tafiyar duniya ba ke sa ake sa kusa kwarai wanda kuma idan ba ya ba hankali zai iya zama babbar matsala da kowa zai yi da na sanin cewa da an shigo tun da wuri da an magance sa.
To ina ga nan za mu dakatar da wannan shiri wanda shi ne na ƙarshe a shekarar nan ta 2024. Muna fatan Allah ya gwada mana shekarar 2025 lafiya kuma ta kasance mai dimbin alkhairai gare mu. Shari kuma Allah ya kare. Bakin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako daga nan jamhuriyar Nijar sun hada da Amma Musa dan jarida a gidan rediyo Amfani da ke Zandar haka kuma marubuci ne a jaridar L'Eclosion da Ibrahim Musa babban edita na jaridar La Rue de l'Histoire Info. A madadin su da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku Allah ba mu alferin sa sai wani shikon insha Allah. Assalamu alaikum.
To a gaida Sule Mumuni Barma da bakin sa. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. To bari mu fara da sakon saddaunan kwallon Misau Zaharaddin M Kaka Misau wanda yake a Salam Biyo Hausa. Ku bani dama yin tsokaci akan yadda labari yake ta zaga kafofin yaɗa zumunta akan abin da yake faruwa a ƙasa ta Najeriya. Wai ana shirin ɗauko jami'an tsaron soji na ƙasar Faransa zuwa ƙasa ta Najeriya. Wanda muni ake ɗaukan namu jami'an don kare martaban wata ƙasar amma an waye gari wai namu sojin sun kasa komai. Sai sakon Alhaji Umar Fo'ewa Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa waɗanda suka ce salam fatan alheri ga VOA Hausa. Shekara 2024 mai ban kwana ta zo wa 'yan Najeriya da ƙarin tsadar rayuwa da tashin farashin kayan masarufi sakamakon tsare-tsaren tattalin arzikin shugaba Bola Tinubu. To fatan mu dai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan tafiyar motar da ba ta da tsari. Sai sakon Sanusi Madattai da Magaram da Isu Makeri Madattai da Iliyasu Digawa da Yakuba mai aski ba da raka da Musa Malam Indu Kazawai waɗanda suka ce salam biyu Hausa kareta zargin da ake mata na shirin rushe wata babban makabarta da ke Jos don gina kayataccen hotel da gwamnatin Jihar Plateau ta yi sai mu ce idan har ba rami to me ya kawo zancen sa muna fatan dai za a yi wa al'umma adalci tare da bar musu abin da ke amfanar su masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 8 kenan da rabi agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin yanzu kan a madadin Hawwa Sharibu ta taya ni gabatarwa da Fiona Nandudu da ta hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa sai anjima.